Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Litinin 8 ga watan Maris a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gargaɗi Afghanistan cewa watakila ta fuskanci farmaki daga kungiyar Taliban idan shugaba Ashraf Ghani ya kasa yin gaggauta la'akari da shawarori kan hanzarta aiwatar da zaman lafiya. Mahukunta a Equatorial Guinea sun ce wasu jerin fashe-fashe a barikin sojoji a Equatorial Guinea ya kashe akalla mutane 20 da kuma raunata kusan 600. A jiya Lahadi, babbar jami'ar adawa Abricos ta yi ikirarin yin nasara a zaben 'yan majalisa a ƙasar da ke yammacin Afirka, wanda take zargin cewa sakamakon farko na zaben yana cike da kurakurai.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa yau 8 ga watan Maris ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don bikin ranar mata. Mata sun tofa albarkacin bakinsu a kan ci gaba da kuma ƙalubalen da suke fuskanta.
Duk ɗan Adam da Allah ya halitta a duniya ta jikin mace ya fito. To amma a yanda Allah ya tsara a daraja mace har a rana a ta yau, mata ba su samu wannan ɗaukaka da darajawa ba. Za ka ga mace a gidan mijinta a cikin wahala. Mafi yawa abin da muke gani kenan mu mata.
Hajiya Halima A. Jabiru kenan, kwamishiniyar harkokin mata ta jihar Nasarawa. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Har ila yau, game da batun ranar, mata sun kuma bayyana mahimmancin ilimin 'ya'ya mata da kuma ba su dama a fannin shugabanci ko riƙe makamai. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin, yau ma muna nan tafa da shirin Ciki da Gaskiya, wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gargaɗi Afghanistan cewa watakila ta fuskanci farmaki daga kungiyar Taliban idan shugaba Ashraf Ghani ya kasa yin gaggauta la'akari da shawarorin kan hanzarta aiwatar da zaman lafiya. A cikin wata wasiƙa, sakataren harkokin wajen Amurka ya ce, dole ne kuma in bayyana maka shugaba cewa yayin da manufofi ke ci gaba a Washington, Amurka ba za ta yi watsi da duk wani zaɓi ba. Muna duba yuwar janye gaba ɗaya dakarunmu kafin ranar 1 ga watan Mayu, yayin da muke duba yuwar ɗaukan waɗansu matakai daban. Wata majiya daga ofishin Gani ta tabbatar cewa shugaban Afghanistan ɗin ya karɓi wasiƙa daga Blinken. Wasiƙar wacce VOA ta samu kwafinta ta bayyana irin ƙoƙarin da ake yi na diflomasiya a kan Afghanistan da kuma abin da ake sa rai daga Gani. A jiya Lahadi, 'yan tawayen Houthi na Yemen suka harba makamai masu linzami tsakiyar kamfanin mai na Saudi Arabia, inda suka kai hari kan kamfanin Aramco da ke Ras Tanura. A wani hari da masarautar ta ce an kai ne da nufin gurguntar da harkokin tsaro da ci gaban samar da makamashi a duniya. Yayin da suke sanar da hare-haren, 'yan tawayen Houthi sun ce sun kai harin ne kan wuraren sojoji a biranen Dammam da Asir da kuma Jazan da ke Saudiya. Ma'aikatar makamashi ta Saudiya ta ce an kai harin ne wajen adana mai a Ras Tanura, wanda wurin matatar mai ce mafi girma a duniya da ake ɗaukar mai a bakin teku da jirage mara matuki, amma ba a samu asarar rai ko asarar dukiya ba. Sarauta kuma ƙara da cewa makami mai linzamin ya faɗa a kusa da gidajen kamfanin Aramco da ke Dhahran. Kafafen yaɗa labarai na Saudiya a baya sun ce kawancen sojojin da Saudiya ke jagoranta da suke faɗa da Houthi sun kama jiragen sama marasa matuƙa 12 waɗanda aka nufi fararen hula ba tare da bayyana wani wuri a masarautar ba, da kuma makamai masu linzami 2 da aka harba zuwa Jazan. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mahukunta a Equatorial Guinea sun ce wasu jerin fashe-fashe a barikin sojoji a Equatorial Guinea ya kashe akalla mutane 20 da kuma raunata kusan wasu 600. Shugaba Chiduro Obiang Nguema ya faɗi hakan a wata sanarwa cewa fashewar ta faru ne sakamakon sakaci wajen kula da nakiya a barikin sojoji da ke makwabtaka da Mandong Nguema a Bata. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta fitar da wata sanarwa a yammacin jiya Lahadi tana cewa gobara a rumbun ajiye makamai a barikin ya haifar da fashewar wasu manyan bindigogi. Ta ce adadin na wucin gadi na nuni da cewa mutane 20 suka mutu kuma 600 suka jikkata. Sannan ta ƙara da cewa za a gudanar da cikakken binciken fashewar.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, yau 8 ga watan Maris ce ranar mata da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Taken wannan rana na bana ya bayyana gudunmuwar da mata suka bayar wajen tafiyar da al'amura, musamman bayan ɓullar annobar COVID-19 da ta yi sanadiyar durƙusar da kowane fanni na rayuwa. Daga Abuja, wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana wannan rahoton.
Kamar kowace shekara, a yau ma mata a fadin duniya na birni da na kauye na gudanar da bikin zagowar ranar mata ta duniya kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware musu. To sai dai a yayin da wasu ke murnar wannan rana, wasu matan na kokawa lura da irin halin yasu da suka tsinci kansu a ciki. Hajiya Halima A Jabiru ita ce kwamishiniyar kula da harkokin mata da cigaban su a jihar Nasarawan Najeriya.
Duk dan Adam da Allah ya halitta a duniya ta jikin mace ya fito. To amma a gaskiya fi sabilillahi ayan da Allah ya kai tsara a daraja mace har a rana a ta yau mata ba su samu wannan daukaka da darajawa ba a duniya. Idan ka duba irin wulakanta mata da ake yi, zaka ga mace a gidan mijinta a cikin wahala, a cikin kunshi, a cikin rashin girmama mata, mafi yawa abinda muke gani kenan mu mata.
To ko yaya za a tafiyar da al'amuran mata wajen damawa da su a kowanne fanni na rayuwa? Ambassador Maryam Yalwaji, karamar minista a ma'aikatar masana'antu, kasuwanci da saka hannun jari ta tarayya, ta yi mana tsokaci.
Neman ilimin nan ya zama wajibi a gare mu, saboda mutanen da ba su da ilimi ko matan da ba su da ilimi za ta yi wahalan ka koya mata abubuwa ma na kula da kanta, na lafiyarta, ko kuma yanda ma za ta kula da yaranta.
Ita ma Hajjiya Rabi'u Galadima, tsohon daraktan sashen bunƙasa 'ya'ya mata dake ma'aikatar kula da harkokin mata ta tarayya, ta yi tsokaci dangane da ranar mata ta duniya kamar haka.
Al'amura sun taɓarɓare da suka shafi mata da 'ya'ya mata, musamman in muka duba harkar fyaɗe yanzu da yawa ga mata ga 'ya mata a Najeriya, abu ne mai tayar da hankali, abu ne kuma da ya kamata gwamnati da jama'a da masu mulki su buɗe ido ai ta wayar da kan mutane. Mu iyaye mata mu tsaya mu tabbatar da muna kula da 'ya'yayenmu, amma abu mafi mahimmanci shine a ilimtar da jama'a.
Da haka naji ta bakin wasu matan, ko yaya bikin wannan rana ta mata ya riske su?
Sunana Aishatu Hamza Sahara, yau ne ranar mu na mata. Ina farin ciki da rana irin ne kamar ta yau. Rayuwa ta canja ba kamar da ba. Mace bai kamata ta zauna waje ɗaya tace tana jiran miji sai ya mata ba. Koda ba ta kasuwanci a waje, akwai ƙananan kasuwanci da za mu iya yin shi daga gida.
Sunana Jamila Sulaiman, ni ma'aikaciya ce, ma'uwa ce. Alhamdulillahi mun samu ci gaba sosai. Mun za a hada da zamanin baya da ba a ba mata dama ba. Yanzu mata sun samu ci gaba sosai, wanda in ka diba na baya-bayan nan, wanda Ngozi Nkojo wanda ita ce yanzu shugaban kasuwanci ta duniya gaba daya, to wannan ci gaba ne.
Ni sunana Hajiya Zara Sumaila Kawo. Mata dai gaskiya ba a bar mu a baya ba. To mata dai gaskiya a dinga tsafta da tarbiyyar yara, an san mu dai da abubuwa da yawa na ban sha'awa. Mu ne gida mata.
Haƙƙum ya dace a ci gaba da baiwa mata kulawa ta musamman, domin idan ba su to babu al'umma ta gari. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Baballa Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
A jiya Lahadi, babbar jami'ar adawa ABRICOS ta yi ikirarin yin nasara a zaben 'yan majalisa a ƙasar da ke yammacin Afirka, wanda take zargin cewa sakamakon farko na zaben yana cike da kurakurai. Zaben na ranar Asabar wata babbar jarabawa ce ta tabbatar da kwanciyar hankali na watanni hudu bayan tashin hankali da ya dabaibaye zaben shugaban kasa da aka yi wanda ya lakuma rayukan mutane 87 a tsohuwar kasar da Faransa ta yi wa mulkin mallaka. Muna tunanin muna da kusan kujeru 128 tare da abokan kawancen mu a majalisar dokokin kasa mai kujeru 255, in ji Ninkem Kofi, wani babban jami'in jam'iyyar masu matsakaicin ra'ayi ta PDCI. Damuwar mu ita ce ta yi a sauya sakamakon. Kofi ya bayyana haka a taron manema labarai inda yake gargadin gwamnati akan duk wani yunkuri na sauya sakamakon zabe. Sanarwar tana zuwa ne bayan da hukumar zabe mai zaman kanta ta CEI ta sanar da sakamakon wucin gadi da wuri, wanda Kofi ya ce yana cike da magudi. A jiya Lahadi, Papa Roma Francis ya isa arewacin ƙasar Iraki inda ya yi addu'a a cikin kongon majami'u da kungiyar IS ta Rusa, kuma daga baya ya jagoranci wani bikin ibada. Yaya da zangonsa na farko ne a jiya Lahadi a Mosul, wacce a baya ta taɓa zama babbar tunga ga kungiyar IS. Ya yi addu'o'i ga waɗanda yaƙin Iraki ya ritsa da su a wani dandali da ke cikin kongwayen wasu majami'u da mayakan IS suka lalata. Bayan Mosul, Francis ya nufi Karkush, wani tsohon garin Kiristoci da mayakan IS suka mamaye, inda ya gana da mambobin yankin a majami'ar Immaculate Conception. Papa Roma ya yi bikin a filin wasa na Pranso Harir da ke Erbil kafin ya koma Bagadaza saboda matakan hana yaduwar COVID-19. An takaita waɗanda suka halarta zuwa mutane 10,000. Shugaban Amurka Joe Biden ya umarci hukumomin gwamnatin tarayya jiya Lahadi da su ɗauki matakai da suka dace don inganta jefa ƙuri'a, duk da cewa akwai gagarumin muhawara a gaban majalisa na neman 'yancin kada ƙuri'a a duk faɗin ƙasar. Biden ya umarci hukumomin na gwamnatin tarayya da su faɗaɗa damar yin rajistan masu jefa ƙuri'a da bayanan zaɓe, sannan ya kuma faɗa wa shugabannin hukumomin su gabatar da tsare-tsare don ba miliyoyin ma'aikatan gwamnatin tarayya hutu don zuwa jefa ƙuri'a ko aikin sa kai a matsayin ma'aikatan zaɓe. Shugaban na Amurka ya rattaba hannu kan dokar shugaban ƙasa a ranar bikin cika shekaru 56 na Lahadin da ake kira Bloody Sunday, lamarin da ya faru a 1965, wanda kusan masu rajin kare haƙƙin bil'adama 600 suka sha duka daga 'yan sanda a jihar Alabama yayin da suke kokarin yin zanga-zangar neman 'yancin kada ƙuri'a a ƙaramin garin Selma. Harin ya sauya lamura a Amurka da ya kai ga kafa dokar kare haƙƙin zaɓe a shekarar 1965.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Albarkacin ranar mata ta duniya, mata na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da muhimmancin ilimin 'ya'ya mata da kuma tafiya da su ta hanyar ba su makaman shugabanci. Sun kuma bayyana abubuwan da ke ci masu tuwo a ƙwarya, suke kuma buƙatar a magance su don inganta rayuwarsu. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoton.
Rana ce da mata ke bayyana jin daɗinsu da wasu nasarorin da suka samu a fannoni daban-daban na rayuwa da kuma jan hankalin hukumomi da masu ruwa da tsaki, ta yadda za su duba waɗansu ɗabi'u da dokoki da suka ƙuntata wa mata da zummar warware su.
Sunana Malama Rahila Goji. Mun gode wa Allah domin an samu mana wannan ranar. Damuwa na ɗaya shine rashin ilimi shine yayi mu baya. Da ilimi ta zo, maza ne ake kai su makarantu, ba kai mu mata ba. Yanzu da an fara makarantun ma, nan da nan sa dauke mu akai gidan aure. In kin ci a baki, in an sa zage ki, in an sa a baki, abinda an ga dama. Amma duk bacin da ta yi makaranta takan samu aiki, takan yi kasuwanci, takan shiga siyasa da mutunci, kuma ta taimake mai gidanta, ta train yaranta, ta basu abinci mai kyau, ta sa musu kaya mai kyau. Sa'annan kuma na biyu, rashin zaman lafiyar nan da ana kashe mana mazajin mu da yayan mu. Gaskiya mu mata muna da bakin ciki a wannan wurin. In an ce yan siyasa ne su dena, in san su yi siyasan su jira fa kan su dinga shafe yayan mu, a siya musu abin da zai sa hauka a kansu, su yi ta hauka a ita kashe-kashe nasu yayan ba su a wurin.
Takin ranar matan na bana shine mata a shugabanci, cimma daidaito a gaba a duniyar da ke fama da cutar corona. Matan suka ce dole ne sai an ba su guraben shugabanci kafin a iya magance wasu matsalolin da suke fuskanta.
Sunana Ummul Khair Ilyas. Maganar gaskiya mata sun rasa dama, ba a ba su damar da za su zuba ma balantana fahimci menene matsalar su. Idan kika duba tun daga kan councilors har zuwa kan members House of Assembly har zuwa kan commissioners, in ma akwai matan yana matukar wahala su kai uku. Wannan yasa ba ma a sanin me muke ciki. Idan da ana tunanin mata ba su yi karatu ba, magana ta gaskiya yanzu mata sun yi karatu. Suna da duk wata abu da ake bukata su ma a tafiyar nan da su. Kuma matsalar in dai har ba wa mata wannan daman ba, ba za a taba samun maganin matsalolin da ake ciki ba. Kiran da nake yi shine duk sanda aka tashi za a bada damar a duba cancanta ba kusancin wata ko wani da wanda za a bawa matsayin ba.
Gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sulai yace suna kan kwazo wajen tallafawa mata don dogaro da kansu.
Jihar Nasarawa yana daya daga cikin jihohi da ya zama na 12 wanda wani mataka yana nan da majalisar dinkin duniya suka dauka akan ba mata yanci. To shi yasa muka samu mutane daga bankin duniya, daga kuma majalisar dinkin duniya da suka zauna suka dinga aiki da matan jihar Nasarawa saboda ba su yancin su. Bayan wannan mu yawanci dama mu jihar Nasarawa zaki ga duk wani hanyoyi na bada jari na wani karfafa ma mata da za a taimaka musu su samu abin yi da sauransu, to koda yaushe zaki ga muna kan gaba.
Majalisar Dinkin Duniya ce dai ta ware wannan rana don mata su faɗi matsalolin su da kowa don kuma su samu waraka. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Da kan duba korafin waɗanda ke zargin an zalunce su, kama daga zamba cikin aminci, danna haƙƙin marayu ko haƙƙin ma'aikatan gwamnati har ma da waɗanda suka yi ritaya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel. A wannan sabon shiri za mu shiga hukumar nazarin sinadarai ta Najeriya NARECT da ke zare jihar Kaduna. Karkashin shugabancin Farfesa Jeffrey Tsawari Barminas, inda ɗaya daga cikin ma'aikatan hukumar da ke karkashin ma'aikatar kimiyya da fasaha ta ƙasa, Sabitu Shitu, ya ce ya ajiye aiki tun shekarar 2019 bayan buƙatarsa ta tafiya hutu ba ta samu ba. Inda lamarin ya zama babban ƙalubale ya kai ga rubuta wasiƙu zuwa ga Majalisar Dokokin Najeriya har ma da shiga kotu. Sabitu Shitu ya shaida wa shirin ciki da gaskiya cewa akalla mutum 30 zuwa 50 sun rasa aikinsu a hukumar. Amma ya ce shi da kansa ya ajiye aiki, amma abin ya gagara dan bayan wata 7 da barin ofis an turo masa da takardar kora daga aiki. Kafin mu fara sauraron korafin Sabiu, ga kaɗan daga cikin abin da lauyan da ke kare hukumar NARECT, Barista AT Abubakar, ya faɗa wannan fili kan ƙarar hukumar da aka shigar.
Mu dai muna musu duk dawansa da ya yi a gaban kotu. Kotu ta ce mai to shi ya zo ya tabbatar da dawansa, ya zo a fara jin shaidu.
Yawwa, yanzu haka ana kan maganar yaushe za a sake shiga kotu ne kan wannan magana?
Wannan watan ne dai, ba rike shi a cikin wannan watan ne na mu shiga.
To shi Mr. Barminas wani hali yake ciki, yana ganin yana da cikakkun hujjoji na kare kansa kan waɗannan zarge-zarge da Sabiu ya masa?
To haka ce shari'a saɓanin hankali ne, akwai lawyer da ke kare shi, ni ba shi ne ke tsayawa ba.
Shin ma'aikatar akan wannan zarge-zarge da shi Sabiu yayi wanda ya shafe ta, kuna da cikakkun hujjoji da za ku iya kare kanku a gaban kotu?
A sosai. Shi yasa ma mu ma muka shiga da namu takardun. Akwai takardun da muka shiga a gaban kotu inda muka musa duk abubuwan da ya faɗa.
Barista A.T. Abubakar ya ci gaba da cewa rashin bin ƙa'ida ne ya janyo wa Sabiu shiga wannan gadari. Kuma da yardar Allah za mu biyo da martani bayan mun saurari mai korafi.
Bismillahirrahmanirrahim, sunana Sabiu Shitu, kuma ni daga jihar Kaduna nake, mazaunin Zaria a Samaru. Abinda yake tafe da ni ko nake son na gaya ma duniya akan al'amarin da ya shafi wurin da ni aiki ne, wato National Research Institute for Chemical Technology, NARI, Fasawa Zaria. Na ba aiki amma suke ta bina da bita da kulli da sharri da kuma tirsasa min cewa na ba aiki amma dole sai na dawo na aiki da su, na kokarin bata min suna da nema na nasa halaka ni musamman shi shugaban wannan wuri
da aka ta tukuna. Ba mu labarin yaushe ne ka fara aiki da wannan hukumar, kuma yaushe ka je aiki da ita?
Na fara aiki da wannan ma'aikata shekara ta 2014, kuma na aje aiki dan kashin kaina a shekara ta 2019 a watan April. Na rubuta voluntary resignation of appointment, wato aje aiki na kashin kai baya da lokacin da na nemi a bani zuwa hutu na shekara ɗaya ba tare da biya ba. Aka ki aka biyo ni da wasu abubuwa wanda daga nan naga kawai gwamnan aje aikin na huta, wanda shine na ba aiki a wannan shekara.
Me yasa kake so ka tafi hutu ko kuma ka bar aje aiki ba tare da biya ba na tsawon shekara ɗaya?
Ba aje aiki bane na farko hutu ne zaka je idan kana da wasu al'amura wanda suka sha ko karatu ko family issues ko wani al'amari dai wanda yake ya zo ya taro gabanka. To da ka zo ka kasance kana aiki baka zuwa gwamnati nemi wannan hutun na shekara ɗaya, kuma za a tsayar da salarinka. A dokan aikin gwamnati akwai wannan daman wanda na rubuta na shekara ɗaya ba a bani ba. Da naga haka sai Allah cin ikonsa kawai sai na ce to gwamnati ba aikin gabaki ɗaya daga karin kashin kaina, wato voluntary resignation of appointment. Na ba su notice tun daga 16 April zuwa 16 May a matsayin notice, amma ba su tashi ba da amsa ba. Kuma wannan takardar da na tura ta har ranar da notice dina, wato sanarwar da na ba su cewa zan tafi, ya zo daga ranar na tattara kayan da yake hannuna kaman ID card kenan na ainihin ma'aikata, na je na kai kuma na tura takarda. Akai tabbatar min da cewa an amsa tun daga ranar na bar zuwa aiki.
Lokacin da zaka bar aikin nan kana matakin albashi na nawa ne?
A lokacin ina matakin albashi na current 7 ake cewa, wato mataki na grade na 7 kenan.
Ka fara shiga sahun manyan ma'aikata kenan?
Ina dama dauke na matsayin senior staff ne current 7. To amma a lokacin kafin ma wannan lokacin 2018 promotion da yazo, ya kamata a ce na kai mataki na 8 kenan. Da aka zo yin jarabi, aka zo yin exercise na wannan abin nan din promotion, sai aka zo aka ce ai ban samu nasara ba. Na bi korafi, na rubuta korafi, na bi har zuwa ga shi shugaban wurin, da ƙarshe suka nuna min cewa idan ban aminta da abubuwan da suka bani ba na amsa, bayan sun gana ka musu hujjoji wanda suke bayani inda za su yi denying, sai da kawai suka ce in tura case ina duk inda zan je. Daga nan ɗauki korafi na turo wurin PAMSEC wanda shine shugaban gudanarwa na wannan ma'aikata tun 28 November har ya zuwa lokacin April da na ba aikin nan da na turo wannan takardar. Ba a ce min komai ba, ba a ce min an sa committee ba, ba a ce min an ga takardana ba, a'a shiru kake ji. Ba a tashi taro da wannan maganan ba sai da suka gana tura leave of absence zan tafi, suka ce wai ina da korafi sai sun gama. To wannan kawai da na gani cewa to ai ni ne, kuma ni ne zan iya cewa ban yi.
Yawwa, magana nan menene baka tabbacin cewa wannan jaraba da kike ta karin girma ka samu nasara, baka wannan damar ba?
Ai man nasu abubuwa ne wanda suke a fili. Idan kana matakin research officer baka yin jarabawa, interview ake maka da baki. An min interview, an nuna min su rubuta na bas da ni tambaya sun kawo min score ɗina na interview, suka ce min a cikin maki 10 na interview ina da maki 9.1. Wannan hujjojin su ne wanda na rika kuma su ma sun tabbatar da cewa in dai ba zalunci ba da san ainihin victimizing din wani ba yanda za a yi su deny din wannan abu, kuma da na taso zan tafi na bar aiki dan kashin kaina bai kamata su halala right ina na barin aiki ba.
To ci gaba da bamu labari, sai me faru?
To daga nan bayan na rubuta wannan resignation na kashin kaina, lokacin ranar da ta zo zan bar aikin zan bazuwa notice ina yi na je na rubuta submission of institute property na kai akai signing acknowledgement kenan na amsa na taho. Tun daga ranar a ka'ida ban ƙara zuwa aiki ba, tunda na san cewa ni na gama aiki na a wannan ma'aikata kamar yadda na tura musu. Allah cikin ikonsa da yake mutanen nan suna dina da wani sharri ne wanda Allah ba zai ba su sa'a ba, sai suka yi daga wannan watan May, June, sai suka zo June da July da August suka tura min salari. Da suka tura salarin su wanda sun san cewa idan mutum ya ba aiki shi chief executive officer wajibi ne ka sa nan take a tsaye da salarinsa. Allah ya taimake ni cewa da suka tura wannan salarin duk in sun tura za mu cire mu biya mu je mu kai a TSA, wato single treasury treasury single account, wanda kaman yanda zaka gani nan gashi nan asusun tarayyan gwamnatin tarayya na bai daya National Research Institute for Chemical Technology ga court din su nan, muka je muka biya kudin wata uku nan na salarin da suka biya.
Wato mana kun kamar kun mayar wa gwamnati kudin
da ke mayar ma gwamnati, saboda gwamnati dama ita ke biyan albashinka. Kuma a ƙarƙashin wannan ma'aikata sai na samu lauya ya rubuta musu cewa gashi nan fa su tsayar da salari tunda har wata uku yayi ba su ne biya na ba, wanda ya saba ma dokan ƙasa, idan suka ki za a kai su kotu. Da suka tashi ba mu amsa suka ce wai ai kudin da muka biya ba mu biya a account din su na salary ba, mun biya a federal government ne, saboda haka ba san da wannan kudin ba. Da aka tura musu aka ce kuma za a yi karansu, daga nan sai suka tsaye da salary ba su kara biya ba. Tun daga August, September, October, November, December duk ba su biya ba. Bayan wata bakwai da yin resignation ina ma nasu, abinda kawai ya kara ba mu mamaki mutanen nan wai kawai sai suka aiko min da letter na dismissal from service, wanda ba a taba yin wannan
a tsari. Wato dismissal sun yi sun kore kake?
Sun kore ni, mutumin da ya ba aiki da ku wata bakwai.
To idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan takaddama. Lamarin da Sabi'u ya ce wasu sun lallabo gidansa suka jefa wata takardar barazana ga rayuwarsa, da kuma dalilan da suka saka ya maka hukumar NARCT da shugabanta gaban kuliya. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Elikaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa makasance cikin koshin lafiya. Salamu alaikum.
Madalla a gaida Sarfil Hashin Gumel. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gargadi Afghanistan cewa watakila ta fuskanci farmaki daga kungiyar Taliban idan shugaba Ashraf Ghani ya kasa yin gaggauta la'akari da shawarwarin kan hanzarta aiwatar da zaman lafiya. A cikin wata wasiƙa, sakataren harkokin wajen Amurka ya ce dole ne kuma in bayyana maka shugaba cewa yayin da manufofi ke ci gaba a Washington, Amurka ba za ta yi watsi da duk wani zaɓi ba. Muna duba yuwar janye gaba ɗaya dakarunmu kafin ranar 1 ga watan Mayu, yayin da muke duba yuwar ɗaukan waɗansu matakai daban. A jiya Lahadi, ‘yan tawayen Houthi na Yemen suka harba makamai masu linzami tsakiyar kamfanin mai na Saudi Arabia, inda suka kai hari kan kamfanin Aramco da ke Ras Tanura. A wani hari da masarautar ta ce an kai ne da nufin gurguntar da harkokin tsaro da ci gaban samar da makamashi a duniya. Yayin da suke sanar da hare-haren, ‘yan tawayen Houthi sun ce sun kai harin ne kan wuraren sojoji a biranen Damam da Asir da kuma Jazan da ke Saudiya. Mahukunta a Equatorial Guinea sun ce wasu jerin fashe-fashe a barikin sojoji a Equatorial Guinea ya kashe akalla mutane 20 da kuma raunata kusan wasu 600. Shugaba Chiduro Obiang Nguema ya faɗi hakan a wata sanarwa cewa fashewar ta faru ne sakamakon sakaci wajen kula da nakiya a barikin sojoji da ke makwabtaka da Mandong Nguema a bata. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta fitar da wata sanarwa a yammacin jiya Lahadi tana cewa gobara a rumbun ajiye makamai a barikin ya haifar da fashewar wasu manyan bindigogi. A jiya Lahadi, babbar jami'ar adawa Abricos ta yi ikirarin yin nasara a zaben 'yan majalisa a ƙasar da ke yammacin Afirka, wanda take zargin cewa sakamakon farko na zaben yana cike da kurakurai. Zaben na ranar Asabar wata babbar jarabawa ce ta tabbatar da kwanciyar hankali na watanni hudu bayan tashin hankali da ya dabaibaye zaben shugaban kasa da aka yi, wanda ya lakuma rayukan mutane 87 a tsohuwar kasar da Faransa ta yi wa mulkin mallaka.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Cuba Hero Diodune da ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.